حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم ما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ما سنونا فرنشكي دبوديا da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya hada mu a wannan farfajiya a wannan rana ta 16 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da 16 ga watan 1 shekara ta 2025 a wannan kasa ta mu mai albarka na tabbatar kun yadda mu bayan kasan ku ne a wannan farfajiya wanda yake dinke da zumunci da kaunan juna a cikin birnin tarayyan jamhuriyar Niger a wannan gari na Niyami karkashin jam'iyyatu Ihya'us Sunna wanda a yau muka hadu domin tunanar da ƴan uwanmu akan abinda Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu da shi a bisa babin inda yake cewa ku tunatar a ramma
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
الله سبحانه وتعالى يتشي كتنا ترضو من تبت سناتر واتنا أنفانا متمن دعوي إيماني أتاردشي يا الله كسن يا مدقة تقول أن نبايناك كاتن إن توفى لن البركة تنباكينا نعبن دذن فدي إنا سوء مدد ما لمينا da ƴan uwana da muka zo da su tare daga Najeriya
mene
mun fata alkhairi da addu'a ta musamman ga shugaban wannan jam'iyya mai albarka wanda labari ya iske mu cewa yana kwance kimanin shekara guda yana jinya ba shi da lafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya sa jinyar sa ya zama kafara Allah ya dawo da shi cikin mu cikin aminci da dacewa a takaice bisa ga munasabar haduwanmu kuma da wa'azin da dan uwana malam Shitu ya gabatar kafin zuwa na abinda nake so mu tattauna a gurguje a kansa shine abinda ya shafi ƴan uwantaka ta addinin musulunci malam ya mana bayanin imani ya mana bayanin aljanna kuma ya cike da mu kuma insha Allah mu din ɗan aljannan ne da yardan Allah don haka ya dace mu duba mu gani ayyukan da Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewan suna sabbaba ma mutum shiga aljanna wanda ya uwantakan nan ɗaya ne daga ciki dan uwantaka na addinin musulunci kuma malai mana bayani akan abin da ya shafi zukata kuma ya uwantaka daga zuciya take fara kullatuwa yana daga cikin muhimmanci abinda zamu fahimta a tare da da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu muhimmanci gaya tun a farkon tafiyar musulunci ita ce yan uwantaka na addini tun daga garin Makka Allah subhanahu wataala ya dore masa wasu bayin Allah a tare da shi wanda yan uwantaka ya hada su a lokacin da wasu ma na jini ba su amshe shi ba haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isa garin Madina haka ya rinka kulla yan uwantaka ya dauko wani daga can wani daga can wani daga can ya hada su ya daidaita su saboda idan aka rasa yan uwantakan addini matsala za ta dinga wanzuwa a cikin al'umma kuma da yan uwantakan addini ne ake samun alkhairin da ba a san iyakar inda alkhairin zai tsaya ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko ladanin sa na farko wanda ke kira masa sallah yace sami Allahu liman hamida sannan bai su ce rabbana walakal hamd sai dauko shi daga mutumin da basu hada ma yare daya ba shine bilal basu hada komai ba in ba addini ba da Allah ta'ala ya kalli wannan alaka sai Allah ya jinjina mu alakar sai ya ba mata kuma ya yadda da ita ya buga mata stamp yace innamal mu'minuna
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina aqwaikum
Allah madaukakin sarki a wannan aya ya fifita yan uwantakan addini fa da yan uwantakan jini Allah ta'ala ya ce sanu dai kadai mu'minai yan uwan juna ne Allah ta'ala ya san za a iya samun sabani kamar yadda Bahaushe ke cewa zo mu zauna zo mu saba ko da danka kake zaune ko da matarka ko da iyayenka wata rana sai kai musu ba dadi ko sun maka ba dadi amma sai Allah ta'ala ce tare da haka dai ku yan uwan juna ne ko da me ya shiga tsakaninku kar ku manta abin da ya hada ku ya ko da ya raba ku yawa sannan Allah madauke sarki da ya tashi dan ya tabbatar da wannan sai ya tunasar da muminai a matsayin wannan yan uwantakan yana daga cikin mafi girman ni'iman da Allah ya musu a cikin surat Ali Imran aya ta 103 Allah ya ce wa kuru ni'matallahi alaikum
wa kuru ni'matallahi alaikum in kuntum a'da'an fa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
الله سبحانه وتعالى يتشوفتنا نئمر الله أدريكم نؤمن الله سنة ديوة لا بيا نئمات إسكاد مكيشاك آمي نمتاشي نئمات ruwan da ke zuwa mana daga sama mai noma mu ji dadin sa mata allakum wali an'amikum ni'ima ce sannan dukkanin ƴaƴa da sauran su duka ni'ima ne amma a wannan aya da Allah ta'ala ya tashi magana sai ce ku tuna ni'imar Allah akan ku ko a gare ku a yayin da ku kasance maƙiyar juna kuna yaƙi ku zubar da jinin junananku amma sai Allah ya dinke tsakanin zukatanku kuka waye gari kuna ƴan uwan juna har Allah ya yabe ku da cewa wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa wannan ba karaman ni'ima bace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar a cikin hadisi ingantacce hadisin Imam al-Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace dayan ku ba zai taba zama cikakken mai imani ba har sai ya soma dan uwansa abin da yake soma kansa wannan sai tabbatar da cewa ashe yan uwantaka na addini yana sa Allah ya so mutum sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya siffanta shi da cewa shi jakada ne zababbe ne na Allah ya kuma siffanta na tare da shi mutane ne masu tsanani akan waɗanda suka kishiye su akan imani amma kuma suna da jin kai a tsakanin junansu wannan yasa wannan jin kai da Allah subhanahu wataala ya nuna sai nuna cewa dukkan alkhairi yana cikin yan uwantaka na addini ku bani dama in yi mana ishara zuwa ga wani hadisi mai matuƙar daraja hadithin da ya fito daga harshen da baya fadin san rai ballantanayin Allah kariya bakin da Allah ya wanke shi ya tsarkake shi da cewa wa mayan tuku anil hawa tunanin da ya fadi wannan hadisi tunani ne da Allah ya shige shi da gaskiya dan ya ce ma kazabal fuadu ma ra'a idanuwan wanda ya fadi wannan magana tsarkakakku ne a wurin Allah dan ya ce ma zaban basaru wa ma tagha sannan dabi'unsa gaba daya dabi'u ne na yan aljanna dan ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yana mai wasiya gare mu mu al'umman sa mabiyansa na farko da na ƙarshen mu domin yana so mu haɗu da shi a gidan rahama insha Allah yace na farko kada ku yi majunan ku hasada kada kaga dan uwanka musulmi da wata ni'ima da Allah yayi masa ka rinka jin zafi a ranka kana jin ina ma ya rasa wannan ni'ima koda kai ba za ka samu ba wannan dabi'a mummunan dabi'a ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi masu aikata ta domin ita ce zulubi na farko da aka yi ma Allah a sama wanda ya janyo iblis ya yi ma annabi Adam kuma ita ce zulubi ta farko da aka yi ma Allah a doron ƙasa abinda ya janyo ɗayan annabi Adam guda biyu ɗaya kashe ɗaya to duk wanda ya harbu da cuta ta hasada kamar yana zargin Allah subhanahu wa ta'ala ne subhanallah yana cewa an aje abin da ya dace ba a wurin da ya dace ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da dai karku yi wannan domin hasada ba dabi'an yan aljanna ba kar kai mun karbin maka kamar Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da arziki a gidan wasu da har a gidan wasu ko ba kai kake da shi ba in dan uwan kai samu ka samu kwanciyar hankali wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karku ci nikin ruwa a cikin kasuwancin ku wala tanajashu ma'anan wannan shine kada wani ya zo siyan kaya a wurin wani dan kasuwa sai wani wanda ya san ƙarya yake ba siyan kayan zai yi ba an taya saifa dubu sai zo ya ce ka siyar min saifa dubu da 600 mana kuma ya san ƙarya ne ba siya zai yi ba haɗin baki ne saboda kai da kake so ka ce a siyar maka 800 ya sai ka samu karayin gwiwa ka ji bari ka siya 1000 ko da 400 ne idan an siyar maka malamai sun kirga mutumin da ke irin wannan a matsayin mutumin da ke cin riba kuma din mai cin riba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya shirya yaki akwai yaki tsakanin shi da Allah madaukakin sarki dan haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku majunan ku malamai suka ce daga cikin dalili shine duk in ka kalli waɗannan abubuwa hasada da irin wannan cinikayya wanda take bataciya Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa tana haifar da gaba da kiyayya a cikin mutane shi yasa Allah ya yi hari a kai sannan Allah madaukakin sarki ya ce kada ku yi ma junan ku bakin ciki kada ka ce dan me wani zai ci gaba ko ba zan samu ba sai an lalata ba dai wani ba kada ka dawo Allah ta'ala ya ce nahnu qasamna bainakum ma'ishatakum
nahnu qasamna bainakum ma'ishatakum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dihim darajatin liyajtahidakum ba'dahum
fawqa subhanahu wa ta'ala ya ce mu ne Allah ya ce mu saboda ishan mulkinsa mu ne muke raba ma kowa abin da yake samu na rayuwa a gidan duniya kana ji kana gani wani yana kallo ka riga ya riga ka shiga kasuwa amma Allah ya ce kai ne za ka ciyar da shi ne shi ne zai faɗa ma Allah ya haƙuri wani kila da kai ɗalibinsa ne yanzu sai Allah ya masa fatahi ya zo ya shiga gaba a ilimi duk da cewa shi din aikin ka ne kana da ladan shin kayi ikhlas to amma kada ku rinka kin juna saboda wani abu na duniya saboda duniyar nan Allah subhanahu wa ta'ala yana bada ta maganin mutum da yake zagin sa dan ka gane ba a bakin komai take ba sannan kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku juya ma junan ku baya ka guje ma dan uwanka musulmi in ka ganshi ka bata rai ka kauda fuska kai kamar baka ganshi ba ka ji ka dugunzuma cikin bakin ciki Allah sallallahu alaihi wasallam shekar kai wannan ya ma nuna mana ɗaya daga cikin hanyoyin da zai iya kai mutum aljanna ba tare da ya sani ba shine sake ma dan uwanka musulmi fuska ya ji dadi a zuciyarsa. Hadisin Abi Dharr al-Ghifari anna Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, kada ka raina aikin alkhairi ko min kankantansa, ko da ko zaka hadu da dan uwanka musulmi ka sake masa fuska shi Allah ta'ala da'a yake son gani ba yawan aiki ba. Waye Allah ya ce ayi kuma yayi, waye Allah ya hana kuma ya hanu, to sababi kawai ake nema ko mun kankanta sai ai mu mutu da Allah. Wannan sallallahu alaihi ce karku ku junan ku juya mu junan ku baya, har a wani hadisi yake cewa kada ɗayan ku ya kuskura ya kiyayya da dan uwan shi har a samu kwanaki uku ba tare da sun hadu bai masa sallama ko yayi masa magana wannan gaba ta wuce ba. Dan haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban yake cewa kada ɗayan ku yi ciniki a cikin cinikin dan uwansa, saboda kaga wata haja da kake so ka zo wani ana ciniki ka ce ni zan ƙara maka kaza, ka tabbatar ka kashe wancan cinikin ne kuma in dora maka riba. Allah ta'ala ya ce baya son wannan, saboda ma'aunin shi ne abinda baka so a yi maka kar ka yi ma wani. Idan kuma har kai ma wani ka fi ƙarfinsa, to ka tuna baka fi ƙarfin Ubangijin da ya halicce ka, ya halicci arzikin da ke hannu ba, sai Allah ya lalata ta kafin a je ko ina. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa ku sani cewa ku kasance ƴan uwan juna, ku kasance bayan Allah ƴan uwan juna. Kun ga yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ke hada ƴan uwan taka na addini, yace musulmi dan uwan musulmi ne, dan haka duk musulmin kwarai baya zaluntar dan uwansa musulmi, baya kaskantar da shi ya walakanta shi ya raina shi. Kada ka raina musulmi, domin duk fuskan da taimaka Allah sujada abin girmamawa ne a wurin mai imani. Duk zuciyar da ta kunshi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ce koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan zuciyar abin ka kaunace ta ne tunda kana kaunan Ubangijinta da Annabinta. Dan yayi maka kuskure a rayuwa, duk dan adam yana kuskure. Idan ba za ka iya yafa kuskuren ba, ka bi haƙƙinka ta hanyar shari'a ba tare da wuce iyaka ba. Amma kullata da keta da mugunta ba naka bane, domin Ubangijinka yayi hani akan wannan. Wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ishara zuwa ga zuciya, domin ita ce matattaran alkhairi da kishiyan alkhairi. Yace tsoron Allah a nan take, sai ya nuni zuwa ga inda zuciyarsa take kwance ta bangaren hagu har sau uku yana maimaita wannan. Yace ya isa mutum girman sharri a rayuwa a same shi yana kaskantar da dan uwansa musulmi. Allah sallallahu alaihi wasallam ce dukkan musulmi akan musulmi dan uwansa yana da haƙƙoƙi kaman haka. Na farko haramun ne ya zubar da jininsa, ya zubar da jinin musulmi ba tare da haƙƙi na shari'a ba, na hana ku wannan, inji Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya ce haka nan dukiyar mutum, kar ka ga bai da wayo kai kana da wayo, kar ka ga in ka shiga gaban shi bai da inda zai kai ƙara. Ka kiyaye zuciyar da Ubangiji take kai ma kukan zaluncin da aka yi mata, Allah ba zai kiyaye mutum ba koda bayan lokaci ne. Manzala sallallahu alaihi wasallam ce kar ka cuci musulmi akan dukiyarsa. Sannan ya faɗa abu mafi hatsari, wanda idan aka yi ma mutum tabo a kansa, to in ba kiyayewan Allah ba wani hisabin sai dai a lahira Allah ya kwata, shi ne ce haka nan kar ka zalunce shi a mutuncinsa. Saboda mutuncin mutum wani in aka taɓa, za ka ga cewa sai duniya ta girgiza. Ku duba yanda aka nema a taɓa mutuncin na Aisha radiyallahu anha, sai da Allah ta'ala ya saukar da ayoyi goma ko fiye da haka cikin suratul Nur, yana wanke ta, yana tsarkake ta, yana yabanta, yana kinjina mata, yana tuhumar wanda suka yi wannan tunanin duka muminai ne wasu daga ciki. To amma duk da haka Allah sallallahu alaihi wasallam, ku duba sai da duniya ta girgiza. To mu a yau wani wahayi ne zai saukaye ya wanke wanda ka tuhume shi kai masa kazafi a cikin mutuncinsa. Wannan hadisi ɗan uwa Imamu Muslim ne ya ruwaito su. A kusa da ƙarshe, ina so in yi amfani da wannan daman in ambaci wasu abubuwa da za su taimaka mana a babun kulla ƴan uwantaka tsakaninmu, ta yanda za mu ji cewan muna son ƴan uwantakan nan fiye da komai. Wato zan ambaci wasu falaloli wanda suka zo a cikin Al-Qur'ani ko hadisi ba tare da ambato hadisan ko ayoyin ba, wurin isar mana da falalolin da za su zaburar da mu ji muna son wannan ƴan uwantaka tsakaninmu.
na farko hadisi ya nuna ce mu cewa dukkan wanda suka kaunaci junan su domin Allah a ranar alkiyama za a ga fuskokin su suna haske ana gane irin waɗannan bayi a filin alkiyama kamar yanzu a cikin hadisin Abu Dawud da hadisin Imam Ahmad da Imam Nasa'i da Ibn Hibban kuma ya inganta wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin falala da darajar da musulmi ke samu idan ya kaunaci dan uwansa domin Allah shine Allah subhanahu wataala yana yi masa iluwa da al'arshi a ranar alkiyama ina ganin ku mutanen Nijar za ku fi mu fahimtar wannan hadisin tunda kun fi mu sahara ka kaddara mutumin da ke cikin sahara ga zafin rana ba gida gaba ba gida baya babu da raƙumi ko dabba ko abin hawan da mutum zai koma inuwa ya huta mallantana ruwan da zai sha amma sai ma mutum inuwa a wannan lokacin a shayar da shi ruwa mai sanyi ya zai ji a ran shi to daga cikin abin da za a riskaran alkiyama akwai tsananin zafi amma Allah subhanahu wataala a bisa harshen annabinsa ya nuna shi mu cewa zai yi ma wanda suka so junansu domin Allah zai musu inuwa ranar alkiyama ba da bishiya ba ba da laima ba da al'arshin Allah dukko wanda aka yi masa inuwa da al'arshi ana bashi adireshi ne ta gefe cewa firdausu zai zauna domin duk wata aljanna aljannan da ke samanta ne rufinta amma aljannan firdausi arshin al'allah ita ce rufin aljannan firdausi to kaunan juna domin Allah da tabbatuwa akan addini tare in ji kai dan uwana ne ni dan uwanka ne abun da ya sa ka kuka ko ina cikin jin daɗi ni ma in ji zafi a raina in zan iya taimakonka in taimake ka in ba zan iya ba ummaka addu'a in ji kuna a raina yana sa Allah ya ba mutum irin wannan ya ku ƴan uwa masu albarka kamar ne zo a cikin hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan kuma daga ciki Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa Allah yana son duk wanda ya so dan uwansa domin Allah kamar kissan da hadisin da ke cikin Imam Sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana mala'ikan da Allah ya turo shi ya tare wani mutum da zai kai ma dan uwansa ziyara domin Allah a wani gari yace ina zaka yace dan shiga wannan gari ne me zaka yi yace wurin wani dan uwa na zani yace akwai wata dukiya ne a tare da shi wanda kake fatan ka ji dadin ta ta baka ka mora yace a'a kawai ni ina son shi ne domin Allah sai yace to ka sani ni mala'ika ne Allah ne ya aiko ni yace in gaya maka Allah da ka so shi domin sa shi kuma Allah ne da kansa yake son ka la ilaha illallah ina ma da Umar Shehu Zaria ne amma insha Allah haka zai faru da ni da ku da dukkan ƴan uwa da muka zo daga Najeriya Allah ka sa mana kaunan junan mu domin Allah to wannan shine abu na hudu sai na biyar shine mu sani Allah madaukin soyayyan Allah subhanahu wataala tana tabbata ga wanda ya so wani domin imani kuma Allah yana bashi aljanna kamar yanzu a cikin hadisin Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba za ku taba shiga aljanna ba har sai kun yi imani sannan ko ba za ku taba samun cikakken imani yanda ya kamata ba har sai kun so junanku da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim yana son mu da rahama da kauna sai ce shin ba na nuna sheku zuwa ga wani abu ba wanda idan kuka aikata shi za ku zo junanku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san mutanen Niyami da mutanen Nijar suna so kamar yadda ƴan Najeriya tuni da mun riga ku so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to gashi nan ku yada sallama tsakaninku ka ji kalmar afshi salama bainaku ku yi ma junanku sallama da yin tambaya da me za mu iya samu daga cikin fa'idojin sallama in muna ma junanmu sallama me kuke tsammani za mu iya samu a duniyance ko a lahirance aminci duk wanda ya maka sallama ranka zai baka cewa ba makiyinka ba ne na'am na ji wani ta nan soyayya kwarai domin duk wanda zai baka sallama kana fatan zuciyarsa ta kubuta daga kiyayya a kanka na uku shine cire gaba a tsakanin juna ko saɓani kake da wani inda za ku lizunci haɗa sahu a sallah wani suna saɓani da wani liman ya zo sun raba wuri za a tsaida sahu an gama iqama ya ce alhaji wani dawo nan alhaji wala kai ma ku hada sahu daya dauke kai daya dauke kai amma dai sun hada kafa haka suka fara da farko gobe gabe ga dayan ba ya zo masallaci ya sallama shi alhaji za mu tsaya da sallah bismillah ya fito kuma ya ƙara hada su a sahu jibi sai gashi tare suka shigo masallacin da daya to idan akwai wannan shi dan ba zai samu kafa ba rashin sa kuma yana sa shi dan ya shiga tsakani ya lalata duk wata alaka a gurguje uwa masu albarka akwai sharuɗa da addinin musulunci ya gindaya wanda ake so duk wanda zai kaunaci dan uwansa musulmi ya yan uwantaka ta addinin shi ana so ya kiyaye su wasu malamai sun yi kokarin taskace su sun hallale su fada adadin su suka ce abubuwa hudu ne na farko shine zanto saboda Allah kake son mutum kar ka so mutum don wata manufa wanda ba addinin Allah ba ka so mutum don yana son Allah babu ruwanka da kabilansa babu ruwanka da matsayinsa na dukiya babu matsayin babu matsayin damuwarka da ko ka fi shi ko ya fi ka a duniya kawai ka yana son Allah kana son shi yana cikin waɗanda Allah ke so kai ma kana son shi to wannan manzala sallallahu alaihi wasallam yace a ran alkiyama ana tada kowa tare da wanda yake so ne mu kai Allah ka zama sheda muna son annabin ka sai da kowa Allah mu ma Allah ka sa ya kaunace mu kai ma ka kaunace mu to da dai kenan a so domin Allah na biyu ya zamto yan uwantakan nan da aka yi domin Allah an gwama ta da imani da tsoron Allah kada ai soyayya don wani abu na tarkacin duniya kadai wanda yau da zai gushe sai kaga an rabu an watse ko da wani abu na duniya ya hada ku idan soyayya don Allah ne ko ya gushe wannan abun ku a ga kun wanzu akai wannan shine sharadi na biyu na uku shine ya zamto soyayyan nan an yi ta ne akan tsari na musulunci yanzu wani yanda kake jin kana tsananin kaunan sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu anil jami' amin wani shi wanda yake kauna mai zagin Allah ne ban san ko kuma nan jarabawan ta soyayya in kwalla ya zo muku nan ba kuma kuna ciki Allah ya fidda asha daga duma aka tambayi wani fa aka tambaya cikin su duk duniya wa kake so wa kafi wa kafi ki yace musulunci da musulmi musulunci da musulmi haka ya fada kai tsaye to kuma sai a shiga masallaci sai kaga wani ya sa rigan shi a baya yana tallan shi har a dakin Allah in ya tsaya yana abin da yake wani zai tsaya yi awa daya da rabi yana kallon shi bai gaji ba kuma kuɗi ya biya ya je kallon shi amma an ta wucewa da roban masallaci bai taba sa fi sabilillahi ko na sefa dubu ɗaya ba bai taba ba saboda ba anan Allah yake gayyatar shi ba to duk wanda zaka so a duniya ka so shi domin Allah kuma duk wanda yake musulmi kai ka tsaya inda musulunci nan Allah ya ce ka tsaya ko me zai faru ka tsaya a nan kul amantu billahi thumma istaqim ka tsaya gem musulmi shine naka tsaya inda yake to wannan shine sharadi na uku sharadi na hudu shine zamto wannan soyayyan ta tsayi ne akan yin nasiha domin Allah da bayin Allah don kana son mutum kada ya saba ka goyi bayan abin da ya saba idan ya sauka daga abin da Allah yake so ka roƙa mai gafara ka ce amma ga inda Allah yake so da ya dawo ku haɗu a inda Allah ke so yayi daidai in bai dawo ba a sauke haƙƙin juna amma soyayya ta Allah ce jama'a ina fata muna tare lokaci ya ja kwarai ban sani ba minti nawa nake da shi na'am minti goma sha biyu na gode ma Allah lokaci a Nijar baya gudu bari mu ambaci wasu hanyoyi masu zurfi wanda suke da alaka da soyayya domin Allah su waɗannan abubuwa da zan ambata ina so da ni da nake magana da ku da kuke saurare na mu je mu auna kanmu da su idan kaga ka cika su to insha Allah ka samu soyayya domin Allah wanda ka ji kana da gibi a cikin su to kayi makan ka gyara akwai matsala tun kafin ai maka sallan da ba a mata ruku ita ce sallan jana'iza gaɓoɓi ne guda 26 amma duk inda lokaci ya tsaida ni a nan zan tsaya na farko idan kana son ɗan uwanka musulmi manzon sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ka je ka faɗa mishi kana son shi domin Allah mun ji wannan wannan yana kore girman kai ga shi wanda yake soyayya yana janyo kauna ga wanda shi ake so mun samu daya ko su waɗannan kam da ku biyo ni ne mu zirara su ku kuma taya ni kirgawa saboda mi wa'azin tare mun samu na nawa na daya saura na nawa kenan na biyu ko na biyu shine idan kana son mutum don Allah kaga ka rubu da shi baka jin duriyarsa to ka nemi labarin inda yake mutum galibi yana gane irin kaulan da mutane suke mishi sanda ya bar gida ji suna neman shi in ya dawo sai kaga alakan shi da su ba dai bane da nada sannan ka gwama wannan da yi masa addu'a a bayan gidan sa kar ya zanto addu'an ka kawai ga wanda kai yake wurin ne ko baya nan ka roka masa Allah mun samu nawa kenan biyu na uku shine idan ka hadu da shi ka sake masa fuska in dai musulmi ne dan uwanka na addini in kun hadu ka sake masa fuska na karanta hadisi da za hadisin Abi Dharr al-Ghifari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakkare ni aikin alkhairi ko bi kankantar sa ko da za ka hadu da dan uwanka musulmi ka sake masa fuska sai na nawa na hudu idan ka hadu da dan uwanka musulmi kai kokari ya zamto kai ka fara yi masa sallama ya zamto kai ka fara yi masa sallama saboda zaka ga ya baka girma fiye da yanda kai kake girmama kanka to daga nan ya bude maka zuciyarsa ka dasa alkhairin da kake so ka dasa a cikin ta zaka ga kaga musulmi ka kauda kai sai dai a wannan babi zai kyautu mai kananan shekaru ya fara yi ma babba sallama da baki amma ya jira babba ya bashi hannu kafin shi ma ya bashi hannu in bai bada hannu ba sai ka tsaya nan ita ma girmamawa ce sai na nawa na biyar shine ka yawaita ziyaran dan uwanka musulmi lokaci bayan lokaci dazu na faɗa hadisin mutumin da zai ziyarci dan uwansa a wani gari Allah ya turo mala'ika hadisin Imam Muslim na shida shine ka rinka yi masa barka da murna da taya shi murna a lokacin da ya samu kansa a cikin wani yanayi mai dadi na rayuwa saboda duk mutumin da ya samu abun farin ciki shi dauka yake kowa ma cikin jin dadi yake a duniya haka duk wanda ya shiga matsala yakan ji kamar duk duniyar ma kuwa cikin matsala yake to idan mutum na cikin farin ciki ko da wasa ka taya shi murna sai kaga ango yana taya ki ana karuba bakin saboda abun farin ciki ya zo kuma bai manta wani ya zo daurin auren shi musamman in ya dan tsokane shi a wurin daurin aure to ana son wannan na bakwai shine yi masa ta'aziyya jaje a duk lokacin da mutuwa ko wani abu na jarabawa ya same shi ko da ba abin da zaka iya nishi wata kaddara ce ta Allah amma ya gane kana damuwa da wannan abin yana haifar da kauna da soyayya kuma yana sa Allah ya so bai na nawa na takwas shine ka taimake shi a duk lokacin da yake da bukatun da ta biyo ta wurin ka akwai wani shi a duniya ba kudi yake so ka dauka ka bashi kawai alfarmar da Allah ya yi maka ne yake so kai amfani da ita shi ma ka siya mishi mutunci haka ne ko ba haka ba haka ne wani aure yake nema kawai shi abin da yake so dan Allah in za a je kai sadakin auren shi ka zo a raka wanda za su je kawai ka raka shi kenan shi ka gama mai komai Makka da Madina lafiya lau to ka taimake shi ka bashi wannan mutuncin dan shi ma ya ji kai dan uwansa ne na tara shine zamto duk wani haƙƙi da Allah ya daura na ƴan uwantaka ka sauke mishi in makwabcinka ne karka cutar da shi da magana ko da aiki manalla sallallahu alaihi wasallam sai dai rantsuwa da nuna cewa bai da cikakken imani duk mutumin da ke cutar da makwabcinsa har makwabcin ke jin cewa bai da aminci a tare da wannan da wannan mutumin din to dan haka waɗannan su ne abubuwa ne da na kawo guda tara ko sai wasu fa'idoji na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa duk wanda ya yi wataka ta musulunci to zai samu zakin imani hadisin Imam Ahmad sannan zai shiga cikin rabautattu a rayuwa sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa Allah rokin sarki yana kewaye duk masu son junansu domin Allah ya tsare su daga duk wata musiba da wahala ta ranar alkiyama manzala sallallahu alaihi wasallam ya kara nuna shi mu cewa duk mutumin da ke kaunan dan uwansa domin Allah to lallai zai samu wato farin ciki da jin dadi kuma ya samu kansa a cikin sahun waɗancan mutane bakwai da muka faɗa wanda Allah zai musu inuwa da al'arshi wani sahabi ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'annin sallallahu alaihi wasallam mata sa'a yaushe ne alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ne ka tanada mata shin kana da wani guzurin da in ta tashi kana ga zaka tsira ne yace wallahi ba abinda nake da shi a matsayin guzuri in banda ni dai na san da gaske ina san Allah ba da wasa ba malan Allah ya sa ni zan bi da dadi ko ba dadi ina kuma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin da ke wurin sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to ko kowane dukkan dan mutum yana tare da wanda yake so sahabin da ya ruwaito hadisin yace ba mu ji magana mafi dadi da ta kai mana fadin Allah sallallahu alaihi wasallam da yace mutum yana tare da wanda yake so ba yace saboda mu duk duniya muna son Allah muna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ina son sayyidina abubakar ina son umar ina son usman ina son ali radiyallahu anhu Allah sallallahu alaihi wasallam kage da wannan duk za a tashi mu din Allah da ran alkiyama dan mu ma masoyan su ne jama'a muna tare Allah sa lokaci ne ka zo ka kwace ni lokaci ai to so so da kai kuma masu albarka waɗannan kalmomi a takaice ba dan sun kare ba amma na tabbatar lokaci ne da ya kamata mu takaita su ne kalmomin da muke dauke da su ku tuna abu na karshe da zan rufe da shi ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai hada mutane ne da irin yanayin irin mutanen da suka rayu tare da su a gidan duniya don haka duk abin da za a yi mai kokari mu siffanci da mutane masu nagarta mu siffanci da mutanen kirki mu yi haƙuri da dukkan yanayi mu zamto mutane masu ƙaunar junanmu masu yafiya a junanmu masu kau da kai daga kurakuran junanmu masu yi ma junanmu nasiha maimakon fallasa ƴan uwanmu masu neman gyara a lokacin da muka ga kuskure ko wani abu makamancinsa a ƙarshe sai Allah ta'ala ya taimake mu mu tsira duniya da lahira ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yanda ya hada fuskokinmu da ku a wannan farfajiya Allah ya sake hada mu fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh at takbir malam ya kai matuka wajen bayanan sa Allah hada mu aljanna kamar yanda malam yayi addu'a jama'a ba tare da tsawaita an ce sun ya san koko za mu kira mataimakin shugaba na biyu da ta'aliki da ruhi da addu'a insha Allah shine a Sheikh Isma'il Musa irin alfaga irkwai makai banin da gwamni irma bayan ka alfaga ce irin ce inga da alaran mai irga mare irko ya mu dai sai inga wannan sai halera insha Allah ne wannan irto kuna irin wannan darso ne kadda su ba insha Allah ne wannan irgir wannan mataimakin shugabannin kanta irga gurin ya maka abdali ki ce irin sai abdali sai addu'a insha Allah akarmaka nan
alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله ونقول والله سبحانه وتعالى لإيقان صدق الدرى والساعة يا كاوكر شوأنا وأزكى ما سعى البركة inda ƴan uwanmu suka zo suka tunatar da muwa waɗanda suka yi balaguro tun daga ainihin Najeriya ba dan komai ba dan su kawo ziyara ta ƴan uwantaka a wannan ƙasa mai albarka malamai Allah ya saka muku da alkhairi kun ga jama'a akwai malamai suna nan zaune su a Dr. Asgar yana nan zaune shi bai ce komai ba saboda babu lokaci amma malam Allah dai ya saka da alkhairi kamar yadda malam shi ma ya zo da ta asgar gashi nan ya zamna yana nan zamna shi ma a wannan malamai tun fara malam shi tu da malam da ya samka yanzu kaga malam cikin sunna TV muke gane shi wani lokaci muna gane shi a cikin sunna TV to yau ga fa malam a nan Niger ko ba haka ba kullum muna gane shi a sunna TV ko ba haka ba masu kallon sunna TV suna ganin malam to saboda haka yau ga malam ya zo Niger ba dan komai ba saboda ƴan uwantaka na musulunci shi yasa malamai tun su malam alƙali da suka tafi kaga malam ma ya zaka ya ja hankalin mu ya mu ɗan Niger da ƴan Najeriya musulmi wallahi mun hattara da cin junan mu muna tsine ma junan mu albarka saboda ƴan siyasa wallahi mun hattara wallahi mun hattara ga ƴan siyasa su kai mu su baro kar su kada mu rijiya kar su kada mu rijiya muna ji muna gani dan Niger yana a sharga dan Najeriya dan Najeriya na a sharga dan Niger haba kuma musulmi suna zage juna saboda siyasa wallahi mun hattara mun hankali Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya ja hankalin mu munai yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ku hattara kar yahudu da nasara su kai ku su baro kar su kai mu su baro su ja mu muna zage juna shin wannan ba abin kuma ya bane shi yasa Allah ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar وأولئك هم المفلحون
الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سألت أولئك هم المفلحون والله أسامة جماعة تكنك سنة جم كل الحمد لله الله يساك بما لم يدع الخير كما يد كل إن نيجيريا ينزل لك كل ما لم يسك جاء بندك فالوا سكان نيجر نيجيريا haka suke dauko maza-maza su taho dan me dan saboda su zaka su ja hankalin mu su yi muna hattara mu yi hankali kar mu shiga kar mu saka mu cikin matsala wallahi wadannan ƴan siyasa watan-wata rana sai labari amma wadannan malamai kuma kullun tare da mu suke ƴan uwa musulmi kullun muna cuɗanyar juna a same mu muna zage juna wallahi to wannan mu yi hattara da wannan Allah ya saka malam da alkhairi da dukkanin malaman da suke zuwa Najeriya suna ja hankalin mu cewa mutuna da ƴan uwantaka da take tsakanin mu tsakanin Najeriya da Niger mu ƴan uwan juna ne mu daina ainihin me zage juna mu daina aibata juna mu zai ƴan uwa ɗaya uba ɗaya kamar yadda malam ne ya riga yayi wa'azi Allah saka malam da alheri yawa yanzu malamai ga sunan sun zo wurin daura ne to saboda haka akwai malami zai muku bayani inda malaman za su yi karatu bismillah
الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abu na farko muna ma Allah madaukin su sarki godiya da ya hada huskokin mu a cikin wannan majalisi a wannan markaz mai albarka muna addu'a ga shugaba Allah madaukin sarki ya bashi lafiya Allah ya sa wannan ciwon ya zama to kafara gare sa da sauran ƴan uwa duka waɗanda ba su lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya kuma muna roƙon Allah waɗannan ƴan uwa da suka mana wannan ziyara a cikin wannan ƙasa ta mu mai albarka Allah ya maida su gida cikin iyalansu lafiya wannan ziyara ce su kawo na ta ƴan uwantaka kamar da malaman mu suka yi muna wa'azi kan yadda musulunci ya muna umarni da rike ƴan uwantaka ta juna ƙasa musulunci bai ba mu dama mu yi fada ko mu yi majuna magana mumuna ba akan ƙasa haka Allah madaukakin sarki yake karantar da mu yake nuna mana cewa ƴan uwantaka ta addini tana gaban dukkanin wata ƴan uwantaka hatta mahaifinka idan babu musulunci tare da shi
to baka da wata alaka da shi cikakkiyar alaka sama da mutunan da kuke da alaka ta yan uwantaka ta addini. Haka Allah madaukakin sarki yake cewa bai dacewa ga duk mutunan da yake kaunar Allah da manzansa ya so mutunan da yake makiyin Allah ko makiyin manzo, ya ko da ya kasance dan uwansa ne, ko da ya kasance mahaifinsa ne, ko da ya kasance kabila su ce. Soyayya ta addini ita ce cikakken soyayya. Allah ka kara mana son juna da kaunar juna. Abin da zan faɗa mana waɗannan ƴan uwa sun zo wannan ƙasa tamu mai albarka, kuma za su yi alal kwana 5-6 a cikin wannan ƙasa, don haka za mu amfana da juna biiznillahi ta'ala. Akwai daura da ake gabatarwa wanda yau aka buɗe wannan daura bayan sallar asar a masallaci da yake Rampuwan Bari, masallaci da yake na Alhaji Mutari da yake kusan gidan Alhaji Ilame Aya, na aka buɗe wannan daura a yau bayan sallar asar, wanda insha Allah gobe bayan sallar juma'a ƙarshe 3 za a ci gaba da wannan daura har zuwa bayan la'asar. Haka ranar Asabar da ranar Lahadi za a ci gaba da wannan daura. Ranar Asabar za a fara tun ƙarfe 10 na safe, musamman ga ɗaliban ilimi, wannan dama ce gare mu kada mu